domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masaurar rubarkanmu da dawa sabon shirin Arewa a yau da yake tabo lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kawo wani muhimmin tsokaci na tsohon director Fadar Aso Rock, Awal Emi Dabino, wanda ya aiki na kula da walwalar almajirai a arewacin Najeriya, don hakan ya samar da maslaha ko koyi kyautata rayuwar karatunsu. Daga nan sai mu kawo ƙarshen zantawa da marigayi tsohon ministan tsaro Alhaji Shatima Mustapha kan damuwarsa da yanda tsaro ya fara taɓarɓarewa a yankin Arewa.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
A dai alƙaluma hukumomin ilimi akwai fiye da yara miliyan 10 da ke kai kawo a titunan arewacin Najeriya, wa imma da sunan bara, almajiranci ko ma rashin mai kula da su da kan faru don talaucin iyaye ko ma ba ma iyayen gaba ɗaya. A wani shiri mun kawo muku zantawa kan yadda gwamnatin tarayya zamanin tsohon shugaba Jonathan ta bullo da wani shirin kula da makarantun tsangaya da ke yankin Arewa ta hanyar gina azuzuwa, kula da malamai da almajirai. Da alamun wannan shirin a yanzu ko ya kwanta dama ko ko ya yi sanyi. Tsohon Director Awal Emi Dabino ya kasance a tsakiyar kula da wannan shiri, inda a yanzu ya koma tamkar yiwa shugabanni tunatarwa.
Duk wani ɗan Najeriya da ka zo ka rantse da Ƙur'ani ko Bible cewa za ka kare haƙƙinsa da mutuncinsa, da haka ka nemi a zaɓe ka, idan baka aiwatar ba akwai haƙƙi a kanka. Da haka ina ba su shawara, lallai to su ba Allah haƙƙinsa, domin kuwa za a tambaye su. Ranar da za a tambaye su, wallahi babu kowa sai su sai shi, ba kuma wanda zai kare su sai aikinsu. Ina fata Allah ya mana jagoranci.
Amma abin da yake damuna iyaye mutum ya haifi ɗansa kawai sai ya ɗauke shi ya je ya kai wa wani malami, baya taimakon malamin, baya kula da komai, shi kenan. Shi dai ya rabu da nauyin kula da yaron, kawai hankalinsa shi ya sake koma kan wani abu daban.
Ɗan jarira, ka san wannan abu ne da ya ɗauko asali a da. Baka gane almajiri da wanda ba almajiri ba. Tuna yi karatun allo, kuma tare muke zuwa da almajirai yiwo ice da za mu zo a gidan malami ake dafa abinci duk ya ishi kowa. Sannan duk unguwanni ana dafa abinci, almajiran nan kowane unguwa akwai almajirin gidan da yake zuwa ya ci abinci. To mutane ba su fahimci haka ba, da haka sai suka dinga ɗorawa a kai, suke gani kamar wasu gani ma suke wasu kamar abin ibada ne, ba ibada ba ne. Wallahi alhaki suke ɗauka. Saboda za ka bar yaro da ka haifa, baka san cinsa ba, baka san shansa ba, ka ɗauka ka kai wa malami, malamin nan ta kansa yake. In ba ɗan abin da yaro ya je bara ya samu wani almajiranci ya kawo masa ba, taro da sisi da kwabo, ba shi da hanyar samun wani abu, ba wani albashi gwamnati ta tsayar masa ba. Shi ne abin da muke son gwamnati ta sani, shi ne abin da Goodluck ya fito da shi. Duk makarantu a ɗauki census nasu da statistics nasu, a san inda suke tukuna na ɗaya, a san yawansu, a san yawan malamansu, a kowace tsangaya a san yawan almajiran, a tantance. Sannan su waye iyayensu, daga wani gari suka zo, kowa sai a tantance, inda hali kowa a mai da shi garinsu. Kowa, saboda yanayin ya canza, yanzu akwai matsala tsaro, akwai matsala ta ciyarwa, akwai matsala na rashin lafiya, akwai matsala na abubuwa da yawa. Idan wani yaron ma ya mutu sai ka ga an neme shi a rasa, sai dai a tabbatar da sunan a filin cigiya da sanarwa. Wata ran ma za ka ga yaron har abada ba za a same shi ba. Wasu ma daga cikin yaron za ka gani saboda irin wannan yanayin an ɗauke su an sai da su a wasu jihohi, an canza musu suna, an canza musu ɗabi'a, an canza musu addini, an musu aski, an lalata tarbiyyarsu. Wanda yake wannan hakki ne da ya rata kan uba da gwamnati, kuma Allah zai tambaye mu saboda dukkan makiyaye ne.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari.
A makon jiya mun kawo bargon zantawa da marigayi tsohon ministan tsaro da aikin noma Alhaji Shatima Mustapha kan yanda yake nuna damuwa ga taɓarɓarewar tsaro a Arewa. A ƙarshen zantawar nan ya ba da wasu shawarwari da ba mamaki su iya tasiri har zuwa wannan zamanin koko har yanzu.
Bayin Allah, lokacin da Allah yake halitta mutanensa bayinsa, kai ba shawarce ka ba. Ba ce ko a halarci wane ko kara halarci wane, ba a tambaye ka ba. Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama abin nan ka zo ka kashe shi. Saboda haka ni roƙon da nake su yi ma Allah su yi ma annabi wannan kashe-kashen su daina, in akwai sanar ƙorafi kuma wanda ba za a rasa ba. Ga gwamnatin tana nan da na jiha da na tarayya, a fito a ce ga abubuwan da ba mu so. Na tabbata lokacin da aka yi kwamiti na wancan turaki, na tabbata ba za a rasa wasu korafe-korafe wanda mutanen waɗannan wanda suke yin abubuwan nan sun gaya wannan committee ba. A zaro waɗannan korafe-korafe a zauna a tattauna a sanayi. Kuma in ba haka aka yi ba wannan kashe-kashe gaskiya ba zai kai mu alheri ba.
Wato dai dokta, wannan ya nuna tun ana tunanin dalilin da ya sa masu aikata wannan kisan suke aikatawa har ma yanzu, wato ya nuna ma ko al'ummar wannan yankin kuna ga abun ya wuce hankali da ma aka fa kasa fassara ma menene dalilin wannan kashe-kashe.
Ba shakka, domin ka san irin abin nan da ake cewa dan hakkin da karaina shi kan tsone ma ido. Na lokacin wannan abun ya faru a Reina, ana ganin kamar ai waɗannan mutanen da suke wannan abu kamar almajirai ne, za a je a tattake su a kore su a yi kaza kaza, kuma ai ba matsala bace da sauransu. To amma yanzu duk mutum mai hankali ya san wannan abu matsala ce yanzu, saboda haka dole, kamar yadda nace, dole a tashi ai abu. Yanzu ala misali nan arewa sai kaji an zo ana magana za a yi taro na tattalin arziki, za a yi wane ne, za a je ina ne, har North East din ma kwanakin baya wancan an zo an yi taro a Gombe ana magana za a tara tattalin arziki. Ina ma arzikin yanzu da za a yi tattalin shi? Arziki yanzu kamar Borno da Yobe yau shekara na ba yi noma, na san tun shekara 2012 ba yi ba, 2013 ba yi noma ba, kila bana ma da kyar a ce za a yi noma. To dama noman ne, mutanen da ake kakkashe su ake kokona musu gidaje, mutane wanda tun da aka haife su wasu su a gidan kara suke, gidan karan ma ka je ka kona. To ina mutum nan zai shiga? Saboda haka waɗannan tarurruka da ake yi na siyasa da sauran abubuwa, ya kamata mu yi wa kanmu kyamu laili, mu san cewa abin da muke yake gabanmu ana magana rai ne, ana magana kai ne, ba ta kaya ba. Yanzu alal misali Maiduguri cikin shekara 2013 nan, throughout a Maiduguri ba mu ji karan bindiga ba, ba mu ji karan bom ba, ba mu ji komi ba, sai da waɗansu 'yan siyasa suka fara tunanin za su je su yi rally na siyasa, aka fara samun bom. Tun lokacin zuwa yanzu kashe-kashen nan Kawuri ne, Bama ne, Izge ne, Baga ne, Maiduguri kanta ne. Ni roƙona shine ga 'yan siyasa da masu kwaɗayin mulki, to Allah da Annabi su yi hatara. Allah na faina kallon mu, kuma mu dinnan dama mu a baya muke a Borno da Yobe, dama a baya ba ilmin ba, ba arzikin ba, ba wani abin nan ba, an zo muna kashe yara. Waɗanda muke kashewa, ake kashewa yanzu alal misali, yanzu kila ba za su gani, amma nan gaban kai shekara 10 ko 15 waɗanda yau ya kamata su yi karatu su gama su zama daraktoci, permanent secretary, ministers da sauransu cikin shekara 10 ko 15 ba su, don ina rigan ka kashe su. Saboda haka ina ganin cewa lalle ita gwamnatin da na jiha da na tarayya dole su tashi su yi bincike wannan. In abu ya faru yau a ce a ba komi din nan, akwai komi, gaskiya akwai komi. A tashi a yi bincike a samo mutane waɗanda suke irin waɗannan abubuwa, da kuma munafukai waɗanda suna magana da harshe biyu, a samo su a fallasa su, a yi musu hukunci. Domin idan gwamnati ba su yi ba, mu kanmu din za mu roki Allah ya fallashe su, Allah ya tona musu asiri, domin Ubangiji Allah ba ya son munafiki. Kuma fatanmu shine muna roko 'yan uwa su taimake mu da addu'a, ba maganan kabila ba, ba maganan addini ba, ba maganan ni dan state kaza ba, ni a'a. Abin nan abin da Bature yake cewa human problem, matsala ce ta ɗan adam, muna son a taimake mu, domin yanzu kusan ba mu da mafita illa mu koma ga Allah, kamar yadda Allah yake cewa rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. Ba mu da wurin tafiya, Allah kana jin mu, Allah ka kawo mana sauƙin wannan abu, Allah ka fallashi waɗannan mutane da suke ƙasa suna yi mana wannan kullin nan da suke mana suna samu cikin wannan masifa. Kuma Allah Ubangiji, Allah ka mayar mana zama lafiya da kwanciyar hankali. Kuma shugabanninmu, Allah Ubangiji ka ba su basiran da za su gane wanne ne hannunsu na hagu, wanne ne hannunsu na dama.
To Allah ya ji kan marigayi da sauran marigaya. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.